Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la sirba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar masu sarrafa kayan noma da kiwo sun gudanar da taro domin tsayar da shawarwarin da za su gabatar a taron hukumar Cimaka na birnin Roma a taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanarwa a kowane watan Satumba a birnin New York na ƙasar Amurka. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin mu a Yamai Sulaiman Muminu Barma ya tattauna da wata ma'aikaciya a ƙungiyar Agric Office wadda ta fara gabatar da kanta kamar haka.
Sana Zainab Aman, ina aiki ƙarƙashin ƙungiyar Agri-Focus. Agri-Focus kuma ita ce ƙungiya wadda ke aiki da manoma da makiyaya, tana taimaka musu waɗanda ke sarrafa abinci na noma da kiwo don su samu su bunƙasar da aikin da suke yi, kuma halau su ƙoƙarta su samar ma 'yan Nijar abinci mai inganci da za su ci kuma da bai da lahani. Kawai ga kasu baje koli da muke yi yau, kuma anarta kamar nan zuwa nan da wata uku cikin watan da ake cewa watan Septemba, akwai wani taro da za a yi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi. To cikin wannan fanni kowace ƙasa ya kamata ta yi wannan irin taro. Taro ne na muhawara da za a yi, a yi zanta a ga wani irin matsaloli manoma da makiyaya suke fuskanta ta fannin noma, ta fannin kuma aje abinci ma'ajiya, ta fannin sarrafa abinci, ta fannin sayar da sayarwa, wani matsaloli ne suke fuskanta. Matsalolin da suke fuskanta kuma ƙaƙa za a yi a samu musu mahuta. To cikin wannan fanni ne za a tattauna bayan wannan kaso baje koli ta kwana uku. Ana tattauna kwana biyu. Cikin tattauna wannan yanda nace za a hudo da wannan matsalolin da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a samu abin ƙasa arzikin noma da kiwo. Kenan an kai wannan aiki, sakamakon aiki na shi za a kaiwa cikin wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya don a samu mahita dangane da matsalolin nan, kuma da hanyoyin da aka zana aka ce su ya kamata a bi don a samu mahuta. Kenan an aka samu wannan mahuta a takaice kamar ƙasa kamar tamu ta Nijar da ake a kwatance wajen mutane 80% suna aikin noma. Bai kamata a ce cikin aikin noma nan ba mu iya ci da kanmu. Ya kamata a ce wannan taro ya samu mana mahuta, mun samu mun zo mun yi aiki da wannan matsalolin mahuta, kuma manomanmu da makiyayanmu kwallo masu aiki cikin wannan fanni, cikin wannan tsarka mai daraja kamar daga noma har zuwa sayar da haga mace wanda ke cin abincin, an samu musu mahuta sai mu ci da kanmu hallo har ma mu ci da wasu kasashe. Abincin mu yayi suna kuma ya ci cikin kasashen da waje.
To madam, waɗanne irin matsaloli ne ke damun fannin noma da kiwo a nan jamhuriyar Nijar?
To matsalolin ho suna da dama a takaice. Mun san yanzu cikin zamanin wannan sauyin na yanayi, mun san da akwai matsaloli da dama. Akwai ruwa da ke zowa ya cinye gonaki, kenan manoma ba su da abinci, kenan matsalar karamcin abinci. Har ila yau kuma gonakin ma hallau ba kowanne ke iya bada albarkar abinci yau. Kasashe sun gaji, ya kamata hallau su ma a samu abin kasar da su. Hallau fannin kiwo, dabbobi suna nan, suna son abinci, suna son tattali, ya kamata hanyoyin na aduba su. Hallo kuma akwai kayan noma, kayan aiki, wasu mashin tahuna da sauransu dai masu iya taimaka musu su samu su bunƙasar da aikinsu, dai kamata a basu. Yau duniya ta ci gaba, akwai abubuwa da dama da aka sarrafa ta fannin da masana suka hoto da su, da ya kamata a yi aiki da su, a ba manoma su, a ba masu sarrafa abinci don su samu su yi aiki da su, su ci gaba da su. Kuma hal ilayo mun san ta hasanin kasuwa, mun san hanyoyi ba su da kyau. Mun san in ka tsoki abincin ka za ka kai shi wata kasa ko cikin wata jiha, sai ka kun bi kwana uku ka sha wahala. In abincin ne ya bace ne kamar na noman rani, kaga sai ya bace ya lalace, maimakon a ci riba sai a bi asara. Kenan ya kamata duk hanyoyin nan a bi su, a samu mahuta, a kawo musu waɗannan sababbin abubuwa da aka bunƙaso da su don su ma su yi aiki da su, su umhana, su umhani kasar su don arzikin kasar mu ya ci gaba.
Wato dai a nan kina nufin ya kamata a ce ƙasashe irin su Niger sun maida al'amura na noman gargajiya share daya sun lungumi kayan aiki irin na zamani
a takaice ba a ce a bar na gargajiya ba a ce a bar shi samsam amma an san ƙarin ba dai bane tun da yau in kana aiki da kayan aikin gargajiya kana samu iyakacin amfani da zaka samu amma ba zai yi yawa bisa ga kan in kai aiki da na zamani na da aiki ba a ce a bar su samsam bai yiwa a bar su tunda hal in wani yana da halin samun shi wani bai da kuma hal ila yau inda za a aiki da su ba ko ina za a yi aiki da su ba wani inda ake yi aiki da su kin shine nake nihi akama kama ai yanda ake shafan ni biyu akwai na gargajiyan da ake yi hallau sabon a wannan sanaye da aka fito da ita ta fannin noma da kiwo su ma a ba su hallau shi su sharaba su yi da shi kenan in ba haka nan ba ai han aka ce hannu bike wake juna kenan aka hada sanayyar biyu sai a ci gaba sai abin ka hal ila abincin da aka sarrafa an sa ana samun matsaloli da dama yau in aka sarrafa abinci ya kamata ka samu kwalin da zaka sa shi dan ya shi ma kasar ba a yi shi
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe zamu dora inda muka tsaya yanzu a madadin Zainabu Hamani kuma wakilin mu Ayame Sulaiman mun barma sai Jul Ladas Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Karmu wanda baya shine